النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كمرة مكة صاحب هدوء أولا مسألة مي البركة إن شاء الله نا النور da ke nan Wusatu Abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafa wa fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaybi at-Tamimi rahmatullahi alayhi. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan littafi mai albarka insha Allah, bayan hutu mai dan tsawo da aka yi daga yin darasi na farko saboda ibadu da suka zo tsakani da kuma activities na addini da na rayuwa da suka sa tafiye-tafiye na suka yi yawaita. To alhamdulillah, mun gode Allah da ya mana baiwa da haduwa a yau 16 ga watan Safar, hijira shekara ta 1447 insha Allah ta'ala, don ci gaba da wannan darasi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da aikata daidai da kuma fassara daidai. Kamar yadda na faɗa a darasi na farko, akwai copies na littafin da za a raba fi sabilillahi ƙarƙashin gidauniya na Al-Walidain Charitable Foundation, wato Mu'assasatul Walidain Al-Khairiyya. Wannan foundation ne da na assasa saboda magabatanmu mahaifiya da mahaifi, Allah ya kai lada zuwa gare su. So dukkan aikin alkhairi da ke karkashin wannan foundation din ana yi ne a matsayin sadaqatun jariya don lada ya isa zuwa gare su. Muna roƙon Allah ya yi rahama da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da sauran waɗanda suka rigaye mu da imani, kuma ayyuka da muke na kwarai on their behalf, Allah ta'ala ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai. Littafin na tura wani amintacce da ya siyo kofi guda 1000 a Saudi Arabia wanda za a raba fi sabilillahi. Ban kirga su ba, amma dai na san shi amintacce ne. So ba lokacin zama ka kirga. Akwai na bangaren iyaye mata, an ba wa mata su raba. Akwai kuma bangare na iyaye maza a nan wurin da za a raba. Idan Allah ya sa bafin sama, in an samu dama za a ƙaro wasu daga baya insha Allah. Sannan akwai soft copy na littafin wanda yake za a iya karantawa a waya, shi ma ina fatan za a mai da shi available ko da kafofin sadarwa na zumunta da kuma emails ga wanda suka gabata. Ana iya ba su soft copy saboda zai sauwaka wajen bin karatun ko kuma yin nazarin. Mu dai asali mutanen tsangaya ne kuma gardawa ne, har a yanzu na ci son ina riƙe littafi a hannuna ina karatu. Na kan karanta soft copy a babin darura, idan ina tafiya ko ban zauna wuri ɗaya ba to ina karanta soft copy, amma in na zauna na fi son ji abun duro-duro a hannuna. Haka nake so na ji a hannuna, tare da cewa mu almajirai ne a computer, amma dai duk da haka ina samun nutsuwa akan rike littafi hard copy wato ji shi tsagwaran sa madarasa a hannuna babu na littafin suke ina ga sai a bawa yan uwa su raba ko ban san cewa ya Muhammad Yahaya kai ina ga sai kai coordinating rabawa duk wanda zai karba sai ya tabbatar da zai iya karanta sai ka ba wasu raba sannan na biyu banda double kowa dai zai karba babu karban guda biyu kuma duk wanda ya karba tsakani da Allah ya tabbatar da cewa in ana karanta zai iya bi wanda bai iya tada baki ba dan dagaji sosai to yayi hakuri sai ya iya sai dai in kuma wanda suka iya karantawa sun gama samu wani abu ya saura to wannan kowa yana iya karba sai a takaita surutu banda magana sai a bawa masu rabawa da gaggawa insha Allah ka ba su raba mutum ɗaya bai yi ba ba wani ya zaga wani ya zago ta baya duka ko ta tsakiya ka ba waɗanda aka sani ga injiniya ma ka ba shi ya raba ka ba wa injiniya ya raba ka dai ta tambaya injiniya kuna hana ustaz yi sadittafi a ramma in an yi tambaya kuma sai ku sayar da za ku yi sauran duba ku daina wuciya ta gabana na ku daina saboda masu rekodin za ku bata musu ba a haga ko ba a yi gaskiya a darasi na farko ba mu shiga littafin ba na yi magana ne mai tsawo a kan rayuwar fadilatul shaykh muhammad bin salih al-usaymin al-wahabi al-tamimi rahmatullahi alayhi tun daga haihuwarsa da aka yi a unaina a cikin muhafaza ta qasim a kasar saudi arabia muka yi magana a kan iyayensa da suka haife shi da yarintarsa da malaman da suka karantar da shi tun daga garinsu har zuwa komawarsa riyadh da kuma dawowarsa qasim ya karbi shugabancin masallacin malaminsa da ya rasu Sheikh Ibrahim bin Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi har zuwa manya-manyan ɗalibansa da littarafan da ya wallafa da wanda ya karantar da kuma ƴaƴan da ya haifa da kuma yabon da malamai suka yi a kansa a wajen tarin ilimi kwatanta aiki da ilimi kwatanta bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala saninsa na fiƙihu da makamantansu mafhum tayyib so yau da ikon Allah za mu shiga cikin wannan littafi mu fara karatu a cikinsa insha Allah ta'ala wanda suka buga littafin su ne mu'assasatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin al-Khayriyya wato Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin Charitable Foundation wanda na Qasim Qasim shine muhafaza ta su a wannan wuri foundation din yake suna buga dukkan takardunsa wasu da a cikin karatuka na cassette suna transcribing taqribi suna rubuta cassette din a gaggyara saboda rubutu maganan baki ba da yake da na rubutu ba a gaggyara yayi saukin karantawa sai a buga su mafiya yawan wa'azzuka da yake ko muhadarar da yayi wanda suna da karanci ya fi ba da muhimmanci wajen karantar da littattafai to mafiya yawa an tara su an rubuta su a tsari na littafi muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ci kansa da kuma sauran malamanmu gaba ɗaya na musulunci da suka bar duniya da imani Allah ya ci kan iyayenmu da malamanmu za mu tashi insha Allah akan muqaddima bismillahir rahmanir rahim al muqaddima innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هو يسمع للتاج waye bai samu ba daga nan to za a kawo wasu insha Allah akwai kadan da aka bari a cikin dubun to maybe sati mai zuwa za a zo da su kai ma baka samu ba to bismillah akwai wani insha Allah ba damuwa akwai wani kofi akwai wani ba damuwa wannan shine al-khutbatul haja manzo Allah yakan fara wa'azi da ita ko khutbar juma'a ko kuma daura aure ko abun da ya kamata haka a wannan khutbatul haja ina fara innal hamdalillah sai karanta ayoyi guda kuma da suke wurare guda uku a Qur'ani na farko shine a Ali Imran aya ta 102 ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun na biyu aya ta farko a suratul nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا والذي ذم نفره نسائي سآية 70 في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan akhar ya zo a cikin sunan na Imam an-Nasa'i ya zo cikin littafin sunan na Ibn Majah Imam Abu Dawud rahimahullah ya kawo bangaren sa iya cikin sunan na Imam an-Nasa'i a hadisi na 1414 cewa fiyayyen halitta yakan yawaita fara khutuba ko yin nasiha ko daura aure da wannan khutuba din ita ake cewa al-khutbatul hajja wato kamar khutuba ta neman biyan bukata a wurin Allah fiyayyen halitta kusan abin da ya tabbata a nassi da aka ruwaito abin da ba a ruwaito ba ko ba mu gani ba wallahi a'lam amma abin da aka ruwaito a nassi wannan shine ya tabbata a bakin sa yakan fara karantarwa da ita wani lokaci ya tsaya a ainihin inna alhamdulillah zuwa karshe wani lokaci ya kara ayoyin wani lokaci yayi amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah zuwa karshe wannan yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya rubuta littafi mai suna Al-Khutbatul Hajja dan ya nuna mana muhimmancin wannan khutban nan ko daura aure aka zo a ka'ida ana karanta ta a daura aure in za a daura aure ana so a fara da ita wani zai ce menene laifi idan wani ya karanta khutba wadda ba ita ba misali a wa'azi da ake yi ko wani abu mai kama da wannan abinda za mu fada babu laifi akan haka in wani yayi wani wannan amma babu kokonto mafi alkhairin shari'a shine shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yin wani abu halal ne to koyi da shi fiyayyen halitta abinda yayi ya bi falala kuma ya fi lada a wurin Allah subhanahu wataala wannan yasa wasu lokuta da dama wasu mutane sukan zo gaban sa musulunta idan suka ce musu magana akan addini daga ya fara khutbatul haja gabanin ya kammala wasu sai su musulunta saboda mafiya yawa larabawa ne ko suna jin larabci so daga sun ji kalmomin da ke ciki daga waɗannan kalmomin suka samu amsar abin da ya dame su sukan fahimci cewa wannan sako na gaskiya ne sannan sai su sallama su musulunta mafhum tayyib don haka innal hamdalillah lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna yabo muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafarar sa wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina amma fi yawan riwayoyin ta basu zo da wa natubu ilayhi ba amma fi yawa sun zo wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu wa sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu may yahdihillahu wanda Allah ya shirye da shi
فلا مضل له باب وندي سي بتر ده شي دان ita shari'a ta Allah ne duk wanda Allah ya bashi shari'a wallahi duk duniya ba mai fatar da shi
na'am
wa man yudlil wanda Allah ya bashi a bace fala hadiya la duk duniya ba mai shari'a da shi ita shari'a ta Allah ne kudi bai ba da shari'a akwai wanda suka fi kowa kudi a duniya amma Allah bai ba su shari'a ba mulki bai ba da shari'a akwai wanda sun fi kowa karfin mulki a duniya Allah bai ba su shari'a ba lafiya ba ta ba da shari'a akwai lafiyayyun mutane Allah bai ba su ba amma sai Allah ya zabe ka yi maka jadar dogo saman ta ƴaƴa kasan ta ƴaƴa tsakiyar ta ma ƴaƴa sai ba ka shari'a to sai ka zubar da ruwa a ƙasa ka sha dan farin ciki Allah ya maka abin da yake komai duk duniya babu ni'imar da take ni'imar shari'a a wurin Allah subhanahu wataala in Allah ya shiryar da kai ya ba ka shari'a to ya fi kowace irin ni'ima da za a maka a duniya kowace ni'ima bayan wannan ribar kafa ce amma shari'a daga wurin Allah ka zama mutum mai bin dokokinsa baban Allah da kware mai riko da addini mai gaskiya da tausayi da rikon amana da sanin ya kamata wallahi idan Allah ya maka wannan ya fi komai a rayuwa mafhum tayyib wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne sallallahu alaihi wa ala alihi tsira ya tabbata gare shi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yaumid din har zuwa ranar addini shine ranar kiyama ranar da addini yake maka rana wa sallama taslima aminci kuma cikakken aminci ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku jama'a da kuka yi imani ku yi takawa zuwa ga Allah cikakkiyar takawa kada ku koma ku rasu ku koma ga Allah face kuna masu imani Allah ya sa ni da ku a cikin masu imani musulmai kenan wannan iya cikin Ali Imran aya ta 102 sai ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihī wal arhāma innallāha kāna 'alaykum raqībā ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccin ku wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ya halitta waran iyalinka daga gare ta ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon juna ku sadar da zumunci ku sani Allah yana kiyaye bisa ga abin da kuke aikatawa aya ta farko a cikin suratul nisa suratul nisa ita ce sura ta kudu a Qur'ani Ali Imran da sura ta uku idan an fara kirki daga sama sai kuma ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku jama'a da kuke imani ku yi cikakkiyar takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ku faɗi magana wacce take mai kyau in za ku faɗa ku faɗi gaskiya ku yi aiki da ladabi da sanin ya kamata in kun yi wannan yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku ashe yin takawa da yin magana mai kyau na sa aikin mutum ya gyaru in dai kana da magana mai kyau kai ba dan tasha bane ka san kalmomi da kake zaba ka yi magana kana da kunya da ladabi da mutunci to yawanci Allah bai cika bada aikin ka ya lalace ba yuslih lakum a'malakum amma wanda ba su da ladabi na ilimi to mafiya yawa aikin su na lalata ga irin zulhu wa isra ya taba kallon sai ya halitta ya bakar magana Abubakar Umar ibn al-Khattab Allah ya karanta yace da'ani adri ba unuka manzo Allah ya raba ganima yace ai ba kai adalci ba annabi ran sai bace amma sai da umar yace da'ani adri ba unuka Allah ya ce kin saban sa za a samu nasu hutu in kaga sallan su kare na naka in kaga azumin su kare na naka amma mutanen banza ne shi yasa lafazin magana in ya zama mai muni ne yakan bata aiki mafiya yawa masu munin lafazi ba su cika yin kyakkyawan karshe ba mafiya yawa ba su cika yi ba karshen su yanci bai cika kyau ba saboda sai sun gama komai sai su warware duk abin da suka yi saboda mai saboda munin lafazi ke sa Allah ya ce in kun yi magana mai kyau yuslih lakum a'malakum to zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum zai kuma gafarta muku zunubanku wa may yuti illaha wa rasulahu wanda yayi wa manzon Allah yayi wa Allah da manzon sa sa'a faqad faza fawzan azima hakika ya samu rabo wanda yake mai girma, ni da ku Allah ya bamu rabo mai girma. Wannan zai zama aya ta 70 da aya ta 71 a cikin suratul Ahzab. Wannan hadisi yana cikin sunan na Imam An-Nasa'i, hadisi na 1414, ya kuma maimaita shi a cikin sunan nasa a hadisi na 1578. Saboda malaman hadisi sukan iya kawo hadisi sai kuma su maimaita shi idan bukata ta kama. In ka duba Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari, za ka ga yayi ta takririn hadisai. Duk babin da ya bude idan akwai munasaba to sai maimaita hadisi. Saboda me? Saboda akwai ƙarin ilimi a ciki. Wani lokaci kuma sai maimaita amma kuma akwai ziyada na ilimi a ciki. Sai zama hadisin ɗaya ne ya zo ta hanyoyi guda biyar. A kowace hanya akwai ilimin da wani ya kawo wanda wani kuma ya faku gare shi. Sai maimaita a wurin da wannan ke da munasaba. Mafhum? Tayyib. Don haka iya da muhimmanci mu yi riko da khutbatul haja a lokacin gabatar da khutbar Juma'a, lokacin karantarwa ta alimat da ake, lokacin muhadarat. Koda mun yi wani yayi, amma lalle fa inna khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dukkan wata shari'a a duniya ko ma bayar shari'a ta Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mafhum? Tayyib. Ba sai na tsawaita ba, saboda duk takaddun da muka yi a baya kusan kowanne mun yi magana akan wannan khutba din. Muna da dan maimaita bayani kadan ne saboda muhimmancin sa. Allah shi sa mu wani lafiya. Amma ba'at, baya ga haka, fa qala al-mu'allif Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen al-Wahhabi at-Tamimi rahmatullahi alayh, fa innahu qad yuthiru hadha al-mawdu' at-tasaul lada al-kathirin, وقد يسأل البعض لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه، ولكن هذا الموضوع وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، ولا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس، ولا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. ولهذا رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. شيخ محمد بن صالح الحسيمي رحمة الله عليه شيخ، فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين، فإنه حقيقة قد تبس يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين. ينا خصن وانا موضوع ينا سبباوة ينا جنك هنك المتاني ديوا سويتا مبايا ميسا وانا موضوع ميسا ذا ايما جنا اكان الخلاف بين العلماء اسبابه wa mawqifun amin. Me yasa za a yi magana akan wannan topic? Kara wa juna ilimi. In an ce al-khilaf, asali mu da muka yi karatun zaure a wurin dattawa a babin ladabi ba sa cewa sabani. Al-khilaf sai su ce malamai sun kara wa juna ilimi. Al-khilaf bainal ulama sai su ce kara wa juna ilimi tsakanin malamai. Asbabuhu, dalilan da ke sa ya samu. Wa mawqifun amin, kuma wani mataki mu madiya ya dace mu dauka. Mafhum? Tayyib. Yace da yawan mutane su ce me yasa magana akan al-khilaf? Al-khilaf sabani a Hausance. A ladabin malaman zaure sai a ce kara wa juna ilimi. Dan me? Dan yawanci su magabatan mu ba irin na yanzu bane. A da in kaga sun yi sabani ko kara wa juna ilimi, wallahi duk abin da ya bayyana kowa Allah yake nufi.
Na'am.
Kuma na biyu, kowa yakan yi iya magana ne akan abun da yake da ilimi, abun da bai da ilimi baya sa baki a ciki. To mu kuma a yau wannan zamanin abubuwa biyu suke sa sabanin ya yawaita kuma ba a samun mafita. Na farko shine mafiya yawa akan sa baki cikin matsalar da ilimin mutum bai ishe shi ba. Mutum sai ya zauna akan masallaci bai yi karatun zamani ba, amma zai iya fatawa akan medicine, zai magana akan technology da ya shafi bitcoin, zai magana akan cryptocurrency, amma in ka tsaye da shi kace masa bayani wallahi ba zai iya yi ba dukkan inda baka fahimci matsala baka yi fatawa akan ta to tabba za a samu kuskure akan fatawar kuma in zaka nemi ilimin ba zai yi kace kawai zaka yi magana akan Facebook sai ka samu wanda ya bude Facebook ba a sai dai ka nemo wanda ya san technology ko yake headquarters na Facebook ko kuma ya fice a ilimin sai kace yi mana bayani akan yayi yake saboda yin aiki da abu kadai bai sa ka san abu saboda mai akwai abun da yake kuya gare ka maybe yi aiki da kake da shi bai wuce kashi biyu ko cikin ukun darin sa ka sani ba shi ha za ka ga idan ana so a takaita sabani ko kara wa juna ilimi za ka ga manya-manyan majalisan malamai na duniya duk abun da ya shafi ilimin duniya ba sa sa baki sai an samu masanan a duk duniya sun zo sun yi bayani wa malamai ka duba irin UAE Fatwa Council da ke Abu Dhabi na United Arab Emirates shekara biyu da ya wuce za su yi fatawa akan abin da ya shafi artificial intelligence smart chips da ake sawa a jiki sun tara masana technology da masana addini akalla mutum 150 wancan lokacin sun gayyace ni na je kwanan mu biyar a Abu Dhabi ana magana akan technology da malamai gabanin a fara daukan matsaya a kai amma mu a nan idan matsala ce ta zo wani bai kyau fahimta abun ba sai ce wa na yi bayani ko kuke yi a minti uku za a mar bayani sai ce a fahimta na wannan haramun gaggawan haramtar da abu ba a fahimce shi ba wallahi azim a cikin babban abun da ya sa duniyar musulmai ta koma baya a ci gaba na kimiyya iya cikin dalilai gaggawan haramtarwa lokacin da rediyo ya shigo akwai kasashen musulmai suka ce rediyo ma haramun ne sihiri ne saboda kana zaune kana jin ana magana a naura suka ce sihiri ne sanda aka dauki manya-manyan malamai a kai su ɗakin da ake watsa labarai aka kuma bar wasu a inda rediyo yake kunne suka yi magana da juna wanda suke can suka ji na nan nanin suka koma can suka yi magana waɗannan na gidan rediyo suka da suka ji sai suka ce a shi abun ba sihiri ba ne technology to gabaninmu Ankara an yi nisa gare mu wannan fa technology da muke gani a da duniyar musulmi ta fi kowace al'umma nasara a duniya in ka dauki anatomy ka dauki physiology ka dauki economics ka dauki abin da yanzu backbone na artificial intelligence gabaɗayansa algorithm ne wanda ya fara aiki akan algorithm shine Abu Musa al-Khawarizmi musulmi ne sama da shekara 1100 algorithm a shine foundation na computer science shine foundation na artificial intelligence babu wani imagine technology duk duniya a yau da za ka yi aiki da shi ba ka yi aiki da algorithm da musulmi ya yi shi shekara 1100 kai suka wuce duk abin da ake a gabaɗaya artificial intelligence yau akan algorithm aka yi bildin shi yasa dukkan system ɗin algorithm kuma musulmi ne ya yi sama da shekara 1100 ga irin su Ibn Nafis ga irin su Ibn Khaldun ga sunan Ibn Haytham dukka fa abin da ya shafi irin physiology su suka fara magana akai optics da ake da shi na physics su suka fara aiki but unfortunately sai muka dauki dabi'ar gaggawar haramtar da abin da ba mu fahimce shi ba yin fatawa babu ilimi sai zama sai mu yi discouraging matasan mu daga yin abu gab din suka hakura haramun ne lokacin da aka gamsu halal ne kuma duniya ta tafi ta bar su kuma ci gaba a duniya in kuna so sai kun zama proactive sai kun wuce gaba ba wai ku zo daga baya kuna bi ba a'a duk wanda ke so ya nasara a technology sai ya wuce gaba amma in dai kace wai sai an fara ka rika bin wasu to ba za ka taba zama kai ake ji da kai a duniya ba dole sai kun bar yaranku sun tare a radu da ka sun yi al-imani ba ma al-kafira ba sun san abu abin da yake da muhimmanci in yara suka shiga harka sai mu ce ku kiyaye dokokin Allah da ka hada yara yin wani abu sai ka ce ku je ku kyara tsarinsa abin da ya saba addini ayi avoiding dinsa sai ku tabbatar abin da kuke babu riba kada uncertainty su yayyawa a cikinsa kada kaza da kaza sai ka ba su guidance amma in ka ce haramun ne za a koma baya in an koma baya lokacin da za a farka a zo a yadda halal ne kuma duniya za ta fi ta bar mu kuma duk yadda ka haramtar da abu akwai lokacin da zai zama tarihi satellite television satellite stations malamai a kowanne da duk sun ce haramun ne iya nan a rubuce a takardu na sha baku hujjoji a nan ba sai da maimaita ba video camera wasu sun haramtar ordinary hoto wasu sun haramtar amma a yanzu baka ma san yaushe ake yin hoton naka ba a bidiyon ma za a tsaye da shi a ɗauki hotonka daga bidiyon ko ba za ka ɗauka ba hoto ba ne saboda shi kansa bidiyo ɗin hoton ne dama hoton ne ake haɗa shi sai ba da bidiyo na sha magana a kan wannan so akwai al'amura na addini da suke da harshe na sanin zamani mu yi haƙuri mu bar waɗanda suka yi excelling a duniyance a zamanin su ba mu cikakken bayani sai mu yi fatawa yanzu majma'ul fiqh al-islami ba sa fatawa suna jidda secretary general din su professor Sanu Amini na ne ko recently za su yi zama akan artificial intelligence sun da yi mini waya yana neman yaushe zan zama free suna so su hada zama akan AI don tambaya ta yi ko ba a so a yi fatawa akai sai an fahimci ya technology yake shekara da ta gabata ina Rabat ICESCO ne ICESCO shine kamar UNESCO na kasashen musulmai guda 54 abin da ya kai ni wurin shine an yi charter na artificial intelligence na Muslim World zuwa na sati na guda sun gayyacin asan consultant expert mu zo mu yi reviewing mu ba su shawara yaya za a yi aiki da shi me yasa ba addini me bai saba ba is very simple dukkan cikin su ba mai yin alkafura yayin fatawa sai an yi me sai an dade ana yi a document sai sai a samu malamai da masana kimiyya mutum 1000 su yi muraji'a tukunna su ba da matsayinsu amma mu a kasa irin tamu da yake babu ladabi na ilimi duk matsala gabanin a fahimce ta wata an haramtar da ita wata an kafurtar da ita wata kuma an wajabta ta gabanin ma masu ilimin sa baki duk abin an riga an dagula shi gaba ɗaya ya dagula ya kuma sai ana dagulawa sai kuma a maida abin ya zama rikicin Barcelona da Real Madrid kawai ana so kai buɗe baki a ji wanne kake ciki ko a maida shi jam'iyyar siyasa ko fatin nan ko fatin nan haka ake ji sai a gane to kai suwa yake goyen baya ba a duba ƙarfin hujjar kawai wanda ya ga ka goyi bayan abin da yake so ba zai ji dalili ba kawai sai ce to wani ma iya tare da mu shi kuma wanda ba nasu ba ne ba zai ji ba sai ce to waɗannan ai duk malaman duniya ne to al'amura duka sun dagule na addini shi yasa yana da kyau mu rika sanin ladubba na sabani sabanin nan ko ƙara juna ilimi tun zamanin da Qur'ani yake sauka ma ana samunsa amma bambancin mu da su sahabbai radiyallahu anhum da ilimi suke mu kuma a yau da jahilci ake yi da kuma me da son rai mutum ya fahimci gaskiyar karara amma ba zai dawo da baya ya warware ba ai ba wahayi ake maka ba duk abin da ka ɗauki matsaya ko labari ka bare bayyana ƙarya ne warware shi in fatawa ce baka san hadisi ba ka ce a ta saba wa nassi nassi ya inganta gashi nan a fili sai ka dawo ka ce jama'a ran nan da nace kaza ba haka bane kaza ne wannan fa shine addini ba wanda ake masa wahayi kowa zai iya daidai iya yin kuskure wannan sabanin yasa muke da mazhabobi manya da yawa ga guda hudu malikiya shafi'iyya hanafiyya hanbaliyya kuma fa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min albahri aw rashfan min ad-diyan dukkanin su daga tushe ɗaya suka tsotsa amma ga maganganu da dama na ilimi ko ba da son rai aka yi su ba so ilimi abu na addini in muna so mu takaita sabani daga cikin manyan abubuwa da zamu yi na farko duk matsalar da bamu da ilimi ko mu almajirai ne ko mu ɗaliban ilimi ne ko mu malamai ne ko mu manya-manyan shehunai ne ko mu manya-manyan limamai ne kar mu rika gaggawan magana da bamu da ilimi na addini ko na zamani har sai lokacin da muka samu cikakken ilimi na biyu mu kauce wa son rai addini ba a yin sa da son rai kar mu maida harkan addini ya zama kawai kare son rai ne a'a harkan addini kare addini ne ba kare son rai ba in kana hidimar addini ka koyi kana iya haƙura da mutuncinka don addini ya karu kar ka damu da kare mutuncinka kare addinin Allah zai kare ka amma in kana addini sai ka ce wai mutuncinka za ka kare sai Allah ya barka da wayanka ya zama duk inda ka zauna addinin shine a gabanka kake so a fahimce shi ba kanka ba in ka nuna aulawiyanka kanka ne Allah zai barka da wayanka duk duniya babu wani wanda zai kika ya saukar da kai daga matsayin da Allah ya kai ka ba mutumin da yake so ka ya dauka ka ga wani abu ne na Allah subhanahu wataala to in kana addini ya zama hidimarka addinin Allah kake kareya ba son ranka ba mafu don haka yace da yawa za su tambaya me yasa wannan mawdu'i din yace wa kad yasalu al-ba'd sashi suna tambaya me yasa ma za a yi magana akan topic na al-khilaf sabani بين العلماء تكادم مالمي تو ينظر موسى بادن يظهر حتى بين الجهال akwai malamin da ya karantar da mu 1990 kamar shekara 35 da suka wuce iya cikin nasiha da yake yi kullun sai ya ce kada masu ilimi su yawaita mujadala da jayayya da juna har su ba da kofa na jahili zai iya sa baki a matsalan addini duk lokacin da ya zama jahili zai saka baki a matsalan addini yace to an walakantar da addini kuma wallahi haka muke ciki a yanzu duk girman matsala wani zai je kwane na bahafi mujalladi 10-30 wani yana zaune a bakin hanya har ga Allah ko bismillah ba zai iya rubutawa ba ba zai bai fahimci komai ba zai zauna a bakin hanya ya ci dan wake bashi ya sha sokoro da bashi ya yi gulma ya yi munafurci ya yi annamimanci yana zaune wani bawan Allah ya kwane na bahafi idan ya fatawa yana ji sai ce wallahi wannan ƙarya ne in aka ja hadisi ce hadisin la'ifi ne la'ifi ne in aka buga waka sai ya ce to ai wane da ya gaya mana ya ja mana ma nafsi ne wato wai nafsi suke cewa ba ma nafsi ba to shine yadda al'amarin ya koma harka ta addini in kana son ka tsira duk inda ake jayayya kan matsalar da baka da ilimi abin da ya sauki in baka da ilimi kai tawakkufi kai shiru har ka saka baki duk matsalar da take ta ilimi ne ba ta son rai ba kar ka saka baki a ciki in ta son rai ka gani in kana da dama yi nasiha ka ce wannan matsala son rai ne ba addini ba ne saboda son rai yakan shiga addini ya bata addini mafhum na don haka limadha hadha almawdu' me yasa wannan topic din nan ce mawdu'i shine topic me yasa topic din al-khilaf topic din sabani ko kara wa juna ilimi wa hadha al-urwan kuma why this title topic da ban shi topic din shine al-khilaf title din kuma al-khilaf bayin al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min kara wa juna ilimi tsakanin malamai abinda ke kawo shi da kuma matsayar mu to shi topic din al-khilaf shine topic unwan kuma title shine al-khilaf bayin al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min alladhi kad yakunu ghayruhu min masail al-din ahamm min wani sai ce wannan topic din ai akwai matsalolin addini waɗanda suka fi shi muhimmanci akwai al'amura da yawa na addini inji Ibnu Usaymin rahimahullah wani sai ce sun bi muhimmanci ai da maganar sallah ake ko maganar azumi ake ko maganar kalmar shahada ake ko maganar aikin haji ake ai sun bi muhimmanci su arkanul islam ne to hatsarin shi ne in baka salla da bin sabanin ba waɗancan ma ba za ka yi daidai ba sai a yi ta gwara ka a cikin sallah ma sabani nawa ne wani in ya tafi ruku'i wani ya tsaya idan ya dago a ruku'i wani zai maida hannunsa kirji wani zai sake wani tafiya sujada wani zai je da gwiwarsa wani zai je da hannunsa kuma dukkan maganganun magabata sun yi su kuma kowanne akwai dalili wani zai yi sallama ɗaya wani zai yi sallama biyu ma fiskoki daban-daban kuma kowanne akwai dalili a shari'a amma in baka sani ba to sai ka maida abin ya koma team din Barcelona da Madrid in ka ji an yi kaza zai kace wannan ba namu bane in an yi kaza namu ne kuma dukka watakila sun tabbata daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam but mu unfortunately duk wata matsala sababi ne na sabani da raba kai mafhum yace walakin hadha al-unwana haqiqa wannan unwan din wato title na littafin al-khilaf bayna al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min wa khassatan fi waqtina al-hadir an particularly yace a wannan lokacin namu shi fara su wasu akalla yau shekara 23 zuwa da kudu ne ya koma ga Allah amma yace a lokacin nan babu internet enough dan wurare kadan kake samun internet a Najeriya mai iya yiwa a lokacin wanda suke da access to internet a Najeriya mai iya yiwa ne ba su kai mutanen da ya kai 2,000 or 3,000 ba iya wurare ne dan takaitattu suke samu wani ma da dialing telephone ake a samu wani a dan samu dan modem a rika yi da shi wani lokacin sai mun fita daga anguwa daga jami'a lokacin mun shiga can gari zaka je ka dan samu dan internet kai reply email dinka ba da yanzu ya zama internet mutane miliyoyi ke da shi mafhum yace to a wannan zamanin namu yashghalu bal kafir yana shagaltar da zukata da yawa magana akan sabani shi yasa malamai da yawa sun sha magana sun sha rubuta takaddu akan koyon ladubban sabani akan matsalan addini ba wai matsalan son rai ba kamar raful malam ali a'immatul a'lam na shaykhul islam rahmatullahi alayhi litafi ne mai muhimmanci dan ya dauke zargi akan manya-manyan malaman musulunci zaka ga wani ya ce kaza wani ya ce kaza so za a dauke zargi kawai ka duba waye fi karfin hujja sai ka dauka sai ka wuce amma ba wai dalili ka ce anan muna tare da malik a mu za mu zagi imam shafi'i barahimahullah ba a haka ba na da bin ilimi bane wadannan sun kai mataki na ijtihadi wanda ya dace iya da lada biyu wanda ya kuskure iya da lada daya so don haka a matsayin mujtahidai suke kuma shi sabanin nan fa mu sani halitta ce ta dan adam haka Allah ya yi mu inda Allah ya ga dama duk duniya sai ya yi mu launin fata kala daya kasa daya yare iri daya kuma addini daya amma sai Allah ya yi mu kabila daban-daban launin fata daban-daban addini daban-daban shi sai yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk sai yace walizalik khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'ina kamar da yake cikin suratul hud karshen aya ta 118 da kuma 119 Allah yace mutane ba za su gushe ba suna sabani da juna wala yazaluna mukhtalifina ba za a taba gushewa ba sabanin nan idan muna tare a nan wurin wani a nan yanzu idan ana kace yayyaransa wani zai fulatanci wani zai tangalanci wani zai kanuri wani zai yarbanci wani zai inyamuranci wani ibrane wani igala ne wani shuwa arab ne yarurruka daban-daban ne wani tsere ne kowa da yarensa duka wannan sabani ne mutum ne irin ka ido biyu hanci biyu kunne biyu amma idan yana magana baka fahimtan komai kuma tare kuka tashi amma daga ya canji har kike nan sai tafi ya barka in ka kunna ka ji ka takura kanka sai ka fahimci me yake fada wani lokaci sai sa maka ciwon kai kuma shi yana fahimta yana mayi yana dariya wadanda suke ji suna dariya amma kai ba abin da kake fahimta amma in ya juyo hausa ko turanci kuma sai ku yi ta yi tare duka wannan sabani ne don haka halittar mu na da sabani to haka fahimta akwai sabani a cikinta magabata sun saba kan masail da dama amma yana da wahala ka ga rarrabuwan kai tsakaninsu amma mu a yanzu mun bai da sabanin ya zama yayi mun kai matakin da mutum fa musulunta zai yi musulunta zai yi sai rasa ina zai je musulunta in ma musulunta ya fito sai ya zai ce to ai can kan da kaje dama baka musulunta ba yana yafi kuma musulmin ke gaya maka akwai wanda ya musulunta haka ya faru gare shi yaje aka ce to ai da baka yin ba kaje can ka karba kaje can sun yi kwandemin dinka kaje can ka karba can sun yi kwandemin dinka duka me dalili rashin sanin adab duka wannan za mu karanta su a cikin littafin nan da izinin Allah mafu tayyib yace wannan la aqulu min al-amma ba wai ina cewa sabani yana kawo rarrabuwan kai ko da matsaloli daga wajen gabagarin mutane kadai ba bal hatta min talabatil ilm hatta waɗanda suke da'awar su ɗaliban ilimi ne in an ce ɗalibin ilimi daraja ce mai girma a yanzu a kodan da suke da'awar malinta ba su ma kai darajar ɗaliban ilimi ba mutum ya shiga da'awa bai haddace qur'ani ba bai fahimci tafsirin qur'ani ba ilmul wasa'il ilmul ala bai je ya koye su ba babu inda ya je koyi usulul fiqh ba inda ya koyi mustalahul hadith bai san qawaidul fiqhiyya ba abun da ya shafi tafsiri bai san ulumul tafsir ba sai ramadan ya zo sai ya bude sai kawai ya bi kasusuwan wa'azi sai ya zauna ya buji wannan ya zagi wannan ya yi habaici wa wannan ya yi ƙarya wa wannan ya yi kallafi ga wannan ya kafurtar da wannan ya mushrikantar da wannan ya bid'antar da wannan haka zai zauna ya dauki wasu ya kai su aljanna ya dauki wasu ya kai su wuta kuma da sunan addini musamman a yanzu idan mutum ya waye gari bai fahimci karatu ba to abin da ya fi sa mutum ya zama mai gaugadiyya to sai ya zama ya fi tasiri shi ne ka hudo ka tsine wa gwamnati kala'anciwa ne to sai ka ga an saurare ka saboda me saboda awwam ba su san ilimi ba in an ce a fitar da ƙarfin hujja ne ba za ka iya yi ba
saboda duk inda kaje karatu guduwa kai ba karatun bai sheka ba ka gudu. So shi yasa idan muna ɗaliban ilimi mu zauna gaban malamai mu koshi da ilimi, mu duba malamai da suke da tarbiyya da za su koya mana ilimin muka, mu yi karatun nahwu, mu koyi ilimin balagha, mu koyi usulul fiqh, mu koyi mustalahul hadith, mu koyi abun da ya shafi qawaidul fiqhiyya, mu koyi usulut tafsir, mu koyi al-jarh wa ta'dil, mu koyi an-nasikh wal mansukh. Ya zama mutun ya zauna ga malamai ya tarbiyantu da ilimi, ka zama kai tamkini matuka akan ilimi. Duk wanda ya samu tarbiyya ta malamai, ko a gida ne na karatun zaure, ko a jami'a yayi karatu mai martaba, yayi degree, yayi master, yayi PhD a jami'a ta ilimi, ko a Saudiya, ko a Azhar, ko wani wuri ne ka bada haka, za ka ga iya da dan ladabin ilimi kuma yana yi wa ilimi kara. Amma wanda bai yi wannan ba, to bai san ilimin ba. Kuma shi haɓarin ilimi in dai kana samun sa, every day kake bincike kana ƙara fahimtar kasawarka ne a cikin sa. Ba wai gamsar da kai kake malami ba, a'a, ilimin yana ƙaruwa kuma kana ƙara fahimtar rashin saninka ne. So ilimi yana buƙatar tawali'u, yana buƙatar ƙaskantar da kai. In kana karatu kar ka ce duk duniya ba wanda ya kai ta, ba a san wannan da malaman ilimi ba. Duk malaman da ka sani a duniya, su Sheikh bin Baz, su Ibn Uthaymeen, su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, su Sheikh Salih Fawzan Al-Fawzan, dukkanin su sai su ce na hanu talabatul ilm, mu ɗaliban ilimi, haka suke ga kansu. A cikin su ba mai cewa na hanu ulama, mu malamai, ba su faɗa, sai dai mu ɗaliban ilimi. Don me? Don karatun ya sa sun fahimci har yanzu su ɗaliban ilimi ne. Amma kai kana da yaqinin malaman ne. Allah shi sa mu wani lafiya. Yace wa zalika annaha kafarat fi wasa'il al-ilam, saboda ya watsu a cikin kafofi na media. A wancan lokacin da yake magana, ya magana irin radio da television, yanzu kuma sai ka ce hatta da internet, YouTube ne, Facebook ne, Twitter ne, Instagram ne, Snapchat ne, duka dai TikTok ne, ga sunan da yawa. Yace to abubuwa suna watsuwa, nashrul ahkam, watsa hukunce-hukunce. Wani idan yayi fatawar sai kanka ya buga. In ku yi gama sai ce duk duniya a kawo wani malamin da sai zo ya buga da shi a nan. Wannan fa duk rashin ilimi ne. In kana da ilimi ba da maka ce duk duniya shi ilimi tawali'u yake karantarwa. Wallahi duk malamin da yake da ilimi tawali'u yake karantar da shi. Amma ba wai cin kawo duk duniya a je a kawo wani ba, ba ladabin ilimi ba ne wannan. In kana da ladabin ilimi a cikin ƙauyen ku, wani Allah zai bayyana masa wata matsala da kai baka fahimce ta ba. Mai iya ka fi shi ilimi, amma Allah ya riskar da shi kan abin da baka gani ba. So ba ladabin ilimi ba ne ka ce duk duniya. A rashin ladabin ilimi da rashin sani ya sa muke cikin kataniya. Mutum ya ce shi haka Allah ya shi tun da yake a duniya bai da malami. Kuma waye yabo ne. Wallahi akwai wanda ya faɗa ce ni a duniya ban da malami, ni haka Allah ya taimake ni ban da malami. In kuwa ka san ɗalibi ya san ilimi, kana wannan, to ka gama a jar'uwa kanka. In ya zo gaban ka ma zai tashi da shi, saboda ba zai karatu gaban wanda bai da malami. Duka wannan ba ilimi ba ne. Ko mutum ya ce shi tun da yake a duniya bai taɓa canja fatawa ba, ba zai yi ban ɗalibi, saboda ba wahayi ake mata ba. Hatta annabawa, kamar yadda za mu karanta, suna fatawa su canja. Annabi da Allah yake masa wahayi, suna faɗan wani abu fahimta su a kawo wani hukunci su canja matsaya. Sahabbai duka sun yi fatawa sun canja, hatta manya-manyan sahabbai da suka bi kowa daraja ilimi sun canja. Mu'adh ibn Jabal shine a'lamu hadhihi al-umma bil halal wal haram, duk al'umman nan yafi kowa sanin halal da haram, yayi fatawa ya canja. Abin da ke da muhimmanci shine kar ka canja fatawa don son rai, ka canja fatawa don hujja da ta fi ƙarfi ta bayyana gare ka. In don son rai ne kuma wannan abin aibatawa ne, sai dai ka canja don da hujjar da ka rike mai rauni ne yanzu da tafi da ƙarfi ta bayyana. To wannan shine abin yabo. Mafhum? Tayyib. Yace don haka nashrul ahkam wa bathuha bainal anam, ana watsa hukunce-hukunce, ana broadcasting su tsakanin mutane ta hanyoyi na a da radio da talabijin, a yanzu kuma sai mu haɗa da internet. وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان سيأكا وعيقري ساباني دكارا وجونا إلمي سكان مغنر واني أكان صلى فو أكان أزمي وفلان دا مغنر واني أكان صلى فو أزمي مصدر تشويش سيدا ما توشي نينا confusion sai zama ya zama foundation din sa wa mutane rudani ne sai waɗanda ba su da karatu su rude su rasa wanda ya su dauka su yi wani ya ce kaza wani ya tashi ya sa masa grader ya zazzage shi ya aibata shi ya bid'antar da shi to sai ka rasa wanda zaka dauka kuma ba addini bane a lokacin da zaka yi wa wani magana nakali akan matsala duba magabatan da suka riga yayi me yi wa fata wanda yayi akwai sahabbai da suka yi me yi wa akwai tabi'ai me yi wa akwai atba'ut tabi'ina me yi wa zamanin su Imam Malik me yi wa zamanin su Imam Bukhari me yi yi wa zamanin su Sheikh Usman Dan Kodiyo sun yi idan ka kalli wani saboda gabar ka ko yayi ko sabai da shi sai ka jefa bar kalma ne muni kana jefa ta fada kan wadannan magabatan gaba daya dan su riga yayi shi akai ki sa mu riga yin kaffa kaffa gabanin kai mun magana mai muni ga wani ka tuna magabatansa da ke kan fahimta jifansa da za ka yi kana jifansu ne don mai dalili su suka rubuta ya gani ya karanta kana iya cewa baka gamsu da dalilin ba amma wannan ko ba zai zama sanadin cin mutunci da kazabi da batanci da sai da mutum mushriki ko kafirtar da shi akan fahimta da yake da magabata akan su mai yiwa cikin matsalar ma ba ta da alaka da kadaituwar Allah ko abin da ke kama da wannan mai matsala shi dake da alaka da sallah ko alwala wanda akwai dalilin da kowa ya rike shi wannan kuma bai hana mu yi kokari mu duba menene kauli rajihi saboda akwai arraji akwai almarju so kuma dole mu duba menene rajihi mu fi karkata zuwa ga abin da yake yafi karfin hujja mafhum sayyid don haka sai ya zama maganar wane da wane sai ya zama tushen confusion bal tashkik inda kathirin minan nas bal ma yana sa kokwanto a zukatan mutane sabanin yayi yawa an kai matakin da mutane sun zama masu kawai masu doubt masu shakku a cikin addininsu maimakon a sa musu tabbas sun koma masu shakku yau ya rike wannan gobe an ce kaza din nan bai halitta ba ya koma jibi an bu an ce hadisin bai inganta ba ya bari gata an bu an ce a ya inganta ya koma sai a mai da mutane kwallon kafa shi yasa duk abin da zamu yi akwai dalilai da mu kiyaye na farko kar mu yi magana kan matsalar da babu ilimi na biyu kada mu sa son rai a cikin fahimtar addini koda wani ya saba da kai in dai abin da ya faɗa hujja ne mai karfi mafi sauki masa kara kai shi amma a yanzu akan duba wa ya faɗa ne gabanin a duba me ya faɗa wannan kuskure ne ana duba karfin hujja ne ba wa ya faɗe ta ba duk wanda ya bada hujja in mai karfi ne wajibi a karɓe ta aiki da ita mafhum tayyib wala siyama min al'amma particularly a wurin mutane gaba gari alladina la ya'rifuna masadir al-khilaf wanda ba sa iya gane tushen sabani ko tushen kara wa juna ilimi ba sa bambancewa ولهذا رايت شيخ محمد بن صالح الخثيمي رحمه الله يجي سبونا هكا نجا وبالله الصعيد نيمن تيمقن الله نجي دك ابن الله في الدنيا نيمن الله يتيمكيك ان اتحدث في هذا الامر يجي نجا ياداتي نيمة جنا اكم ونن الامر الذي وند له في نظري افهمت تا انجمالا شأن كبير ينال شأني مي جرمة inda musulmi na auren musulmai karantar da mutane yayi sabani yake yayi ladubban fahimtar addini take me yake kawo shi yayi muke mu'amalantar juna da shi yace yana da matukar muhimmanci a wurin musulmai in ba haka ba sai mu mai da mutane kwallon kafa ayi ta buga su akan abin da bai kai haka ba ayi ta mai da fahimtar addini kamar tim din kwallon kafa mu bangare kaza muke ba ma kaza mu bangare kaza muke ba ma bangare kaza har mutum ya je musulunta a bashi kalmar shahada ka ce ai musuluncinsa bai yi ba akallan an bashi kalmar jawo shi kusa da kai ka gyara masa amma ba ka kore shi daga addini ba gaba daya ba haka ya dace mu rika yi ba mafhum tayyib don haka mu kiyaye cewa wannan ikhtilaf abu ne wanda yake ba makawa gare shi yadda halittar mu ke da sabani yaran mu ke da sabani fahimta ma haka ne in ka rubuta nayi wani ya ganta a tsaye nayi ne in ka kalle ta daga kuma menene ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين شكرا سورة الروم آية 22 زي ما هو نعم آية 22 كاد الله تعالى يشهد لك شيء آية ينسن هل تسمي لك السيف دفما سابان حرسنا قد لون النكوه harsunan nan kala kala ne sabanin harshe a wajen yare akwai sabani wani balarabe ne wani bahaushe wani turatani wani kaduru wani yarebe wani ibra wani ibo misali akwai sabani wani idan ka ji muryar sa kana ban manta da wani wanda ya san yanzu ko audio ka kunna sai ya ce to ai fanta mi nake magana ba sai ya ganni ba kana jin wannan sai ka ce ah malam wani ke magana wani a shek wani ke magana misali ne duka waqtilafu alsidatikum din ta inda ba ku ga juna ba kuna iya bambanta juna da muryar juna a cikin nan kana iya bambanta daga ka ji ka ce wannan ban san waye ba amma namiji ne wannan ban san wace ce ba amma mace ce anan ma sai ka gane Allah ya ce wannan ayoyi ne ga masu ilimi Allah bai halice mu mu zama fahimtar mu kwaya ɗaya bane duk duniya akan kusan komai akwai nau'in sabani shi yasa Abu Tayyib al-Mutanabbi yana faɗa cikin Diwanul Mutanabbi yana cewa takhalafa an-nasu hatta la ittifaqa lahum illa ala shajabin wal khuluqu fi shajabi wa qila taqlutu nafsu al-mar'i salimatan wa qila tashrafu jismu al-mar'i fi al-atabi yace mutane sun yi ta sabani a duniya har aka waye gari babu wani abin da aka yi intisaki a kansa yace sai dai akan rai ran ma sai aka zo aka yi sabani a kansa shi rai da dan adam ko na halitta wasu suka ce idan mutum ya mutu jikinsa yana rubewa da rai wasu suka ce a'a ana zarar baya lalacewa da gangan jiki yace to anan ma an saba don haka halitta ce ta dan adam akan sallah ne akan azumi ne kowa akwai hujjar da zai dogara da ita amma mu kiyaye na farko kar mu dogara da hujja a jahilci sai da ilimi na biyu mu kauce wa son rai saboda me ba yadda za a yi mutum ya kawo maka aya karara da hadisi ingantacce karara ka ce kai fahimtar ka kaza ne ba haka ba zai iya yiwa ba dole ka sallamawa masajir na shari'a mafhum tayyib inna min ni'matillahi tabaraka wa ta'ala ala hadhihi umma yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan al'umma tamu anna al-khilafa mafiya yawan kara wa juna ilimi da sabani baina ha tsakaninta lam yakun fi usuli diniha wa masadirha bai yawanci bai kasance akan usul na addini ba usul na addini yana da matukar karanci kaga sabani arkanul islam arkanul iman arkanul ihsan da kuma tushen addini yana da wahala ka samu sabani akan qur'ani ko hadisi amma ba a ce babu ba akwai wanda yanzu bai da qur'ani ba yana da awar musulunci amma awarin sa qur'anin nan is not complete sai kaga wannan ba ka maganar sabani da shi al'amarin ya wuce sabani saboda me saboda dukkan addinin asalin tushen sa qur'ani ne to shi ya ce bai da shi ba duk wanda ai akwai masu fahimtar rashin yadda da qur'ani wasu na ga sahabbai sun boye wasu ayoyi sun yi cuwa-cuwa duk wanda ke da wannan kuma ba a sa shi a cikin lissafi wannan in ka sa shi kai ka sa kanka a damuwa saboda mutum ya fada shadda ne a cikin kashi kuma ya ce ana tofa masa yawo so duk mutumin da daman tun asali ya ce shi bai daidaitan qur'ani ba ko yake kan fahimtar wannan ko da ya maka haƙiya ya ɓoye gaskiya wannan ba za ka yarda da shi ba saboda wannan asalin tushen addini saboda ana sabani ai ana mai da shi ga Qur'ani da Sunna ne to sai ce bai da Qur'ani ba to ina za a mai masa asatirul awwalina ba zai abe da shi zuwa ga wannan wurin ba mafhum tayyib wa inna ma kana al khilaf fi al ashiya la tamassu wahdat al muslimin al haqiqiyya wa huwa amrun la budda an yakun mafiya yawa da samu sabani ne akan abin da asali a cikin al'amura da ba sa shafan asalin tushen haduwar al'umma duk wanda ya zo yake maka bai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi bane kaga ba maganar musulunci a zo ai magana da shi akan addini da in ka ji hadisi bai da shi ba wanda yake maka bai yadda da Qur'ani ba ko bai da ingancin sa ba ko kuma yana ga akwai abin da Qur'ani bai cika ba wannan ba maganar sabani addini ne bai da shi ba ko kuma wanda yake maka dukkan maganganun fiyayyen halitta ba su da amfani wajen fassara Qur'ani sai ka ce to maganar ba za ka fassara Qur'ani in ya raba ka da cewa kar ka dauki hadisan manzon Allah a fassara Qur'ani ko iya so ka dauki maganganun sa saboda ba da ma Qur'ani ya fassara kansa sai ka ce kar mu dauki tafsirin annabi sai mu dauki nawa naka kenan mu yi wa kanmu adalci mun yadda ka ce a bar hadisi an bari to wane fassara mana Qur'ani mu yi wa kanmu tambaya wane ne zai fassara mana Qur'ani dole mu amince Qur'ani yana da inganci babu aya ta kuskure a Qur'ani sannan babu na kaso a Qur'ani ce sai Allah yace nahnu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun rashin yadda da ingancin Qur'ani karyata wannan aya ne ta cikin suratul hijr aya ta 9 dole ka amince Qur'ani dukkanin sa gaskiya ne ana iya samun bambancin fahimta a tafsiri amma wani ya ce wannan aya ba ne dade ba ko kuma akwai ayar da ya dace akwai ta amma yanzu ba mu ganta ba an cire to wannan matsala ta mai girma ce mafhum tayi dole ka amince Qur'ani ya cika ingantattun hadisan manzon Allah ingantattu da suka tabbata ingantattu wajibi a aiki da su sannan kuma in an zo fasara Qur'ani ana gabatar da fahimtar magabata akan fahimtar ƴan baya don magabata sun fi mu tsoron Allah da ilimi kuma zamanin su ya fi karancin son rai karancin son rai yana da yawa a zamanin su a yanzu son rai yayi yawa kuma suna daga cikin da yawan su al-qurun al-mufaddala karnunuka masu falala wanda suka rigaya duk da haka akan samu wani lokaci ɗan kalɗan saɓani kaɗan-kaɗan da ke da alaƙa da fari'i na usuli amma ko a nan magabata bai sa sun kafurta juna ba min babil misal ru'yatullah ganin Allah fiyayyen halitta magabata sun yi tarayya ya ga Allah amma da ido ya gan shi ko da me na'am ko da zuciya in ka dauki na nan Aisha radiyallahu anha shine bai gaishi da ido ba amma Ibn Abbas fa fahimtar sa ya gaishi da ido in ka duba Jumu'ul Fatawa na Sheikh Usman rahmatullahi alayhi a mujalladi na 3 namba na 386 da kuma 7 yayi magana akai min babil misal so kaga tsakanin na nan Aisha radiyallahu anha da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu sun yi tarayya akan ganin Allah amma sai suka saba shin da ido a gani ko ba da ido ba amma baka da nasin na Aisha ta kafirta Ibn Abbas ko shi ya kafirta ta dukkanin sai mu ce radiyallahu anhu mafhum duka wannan iya da muhimmanci in ka duba zafi sharhu i'tiqadi usul ahli sunna anan ma za ka ga Imam Lalaka'i rahmatullahi alayhi yayi maganganu akai akan ru'yatullah al-khilaf bain Aisha radiyallahu anha wa Ibn Abbas radiyallahu anhu misali a shafi na 101 zuwa 102 akwai hujjoji da dama so wannan duk ne ke bayyana mana hatta magabatan mu akwai al'amura da suka saba da juna amma wannan bai taba so addini ba akan sallah sun saba hadisin la yusalli ahadukum al-asra illa bi bani quraiza kada da yake kuskure ya sallah sai a bani quraiza gashi bukhari da muslim iya muslim hadisi na 1777 annabi ce kar ku kuskura ku yi sallah sai kun isa bani quraiza sai lokacin sallah yayi wasu suka ce mu za mu yi sallah wasu suka ce a'a mu sai mu isa bani quraiza dan sai yan hadisi ya ce kar a kuskura a yi sai ake sallah sai na farko suka ce a abu fahimtar mu ya ce kar mu balla asar kai sai mun isa garin amma in ta kama mu a hanya ai ba a ji sai sallah wasu suka yi sallah akan hanya don fahimtar su da hadisin an ce mu yi sauri ne amma duk saurin mu kuma rana ta fadi tana da mun faduwa bari mu yi sallah wasu suka ce a zahiri ce ai kar mu yi sallah sai mun je mu ba za mu yi ba sai mun je dukkanin sun yi ijtihadi ba wanda ya da annabi yace kai batacce ne amma nasu guda ɗaya ne da wannan nasu wasu kai sallah akan hanya da wannan nasu wasu kace a abu sai mun je zamu yi me zamu sallah wannan akan sallah fa yake da shi arkanul islam amma babu inda aka ce ga group din na Aisha sun kafurta wannan group din ko kuma ga group din sahabbai wannan sun kafurta wannan ko wannan sun yi wannan kaza me dalili saboda matsala ce da ba ta da alaka da itikadin su fahimta ce ta nasu kuma kowa da nasu ya dogara abin da ke da muhimmanci in za mu yi sabani na farko da muna da ilimi da kan matsala isasshe ilimi na biyu kar mu kuskura son rai ya shiga cikin magana ta bangaren da kake duba waye faɗa gabanin kai da ko baka yarda ba kullum fara duba ƙarfin hujja a musulunci fa iblis yayi fatawa an gaskata shi bilkis da ke bautar rana ta yi magana annabin Allah ya gaskata ta to me yasa wani ayyana mu riƙa koyon ladubba na fahimtar addini da kuma ibada ta addini Allah shi ta'ala shi samu wanye lafiya yayi muke da lokaci na lokaci yayi to malam yace za mu tashi akan waqadi ajmaltu al-anasir allati uridu an atahaddath anha bima ya'ti zai zama insha Allah ta'ala darasi na uku kenan a littafin ko Allah ta'ala ta samu wanye lafiya Allah ya rayar da mu akan daidai ya hada zukatan mu akan daidai ya rayar da mu akan addinin sa ingantacce ya dauki rayuwar mu akan imani Allah ya cikin iyayenmu da malamanmu, Allah ya gafarta musu, ya sa karatu da muke zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala.